نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. وريا تتبتع جعل مدو حكين سرجي ميكوة ميكوة مي وتتكين يامسا دغني دامسا ya sake ba mu daman halartawa wannan waje mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 14 ga watan ramadana, wata mai alfarma, shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga makka zuwa madina, wanda ya yi daidai da 3 ga watan maris shekara ta 2026 miladiyya. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabin rahma Muhammad ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da mu'minai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikinsu. Bayan haka bi'idhnillahi ta'ala za mu ci gaba da tafsirin ayoyin Alkur'ani mai girma daga inda muka dasa aya a jiya cikin suratul Hud. Fadin Allah tabaraka wa ta'ala, falawla kana min alquruni min qablikum.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منكم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
الله تبارك وتعالى yana cewa wa kullun naqussu alayka min anba, Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa falaula kana min alqurun min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Falaula kana min alqurun min qablikum أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. الله تبارك وتعالى يجي داما إناما أتشي يا كسن تيرا جسن القرنين سودا جباتيكو كأن دا جسن ما سهنا قرنا أبايا كسا إلا قليلا ممن أنجينا منهم فأتشي كأن دا جسن وأن مكا kubutar daga cikin su. Wattaba alladhina zalamu ma utrifu fi, wadanda suka yi zalunci kuwa suka bi abin da aka wadace su da shi. Wa kanu mujrimi, kuma suka kasance wato masu laifi. Al-Imam Ibn Kathir yace fa halla wujida min al-qurun al-madiyati baqaya min ahli al-ghayb, yace da ma a ce an samu daga cikin alqurunul madiya, alqarnai da suka gabata, kaɗan daga cikin raguwar mutane ma'aboci alkhairi waɗanda suke hani game da aikata barna. Amma kana yaqa'u bainahum min ash-shururi wal munkarati wal fasadi fil ardh, gane da abin da ya kasance yana aukuwa a tsakaninsu na sharri da abubuwan da abubuwa mara kyau da kuma barna a bayan kasa. Yace wa qawluhu illa qalilan, fadin Allah tabaraka wa ta'ala cewa face kadan daga cikin waɗanda muka fayyadar, yace qad wujida minhum min hadha ad-darbi qalilun lam yakunu kathira, an samu kadan daga cikin waɗannan mutane da suka gabata amma ba su kasance masu yawa ba. Wa hum alladhina anjahum Allahu inda hulul ghadabihi wa faj'ati ni'matihi, sune wadanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da su a lokacin da fushinsa ya sauka akan wato wa'annan al'ummomin da suka gabata, da kuma daukan fansar Allah tabaraka wa ta'ala wato wadda ke zuwa a lokacin da mutum baya tsammani. Idan muka sana duk wa'annan annabawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin su a baya, karshen labarin yana zuwa ne da sanarwa da cewa a lokacin da umurnin Allah ya zo na azabtar da su, Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kubutar da annabinsa tare da waɗanda suka yi imani da shi. Al-Imam al-Kathir yace wa lihada amara Allah ta'ala hadhihi al-ummah ash-sharifa an yakuna fiha man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, yace shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya umurci wannan al-ummar wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya daraja ta, da ta kasance a cikin wannan al-umma wa'ansu mutane waɗanda za su dinga yin umurni da alkhairi, kuma suna yin hani game da munanan ayyukan da mutane suke aikatawa. Allah tabaraka wa ta'ala yace waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair,
waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khayrati wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun.
Allah tabaraka wa ta'ala yake ya kasance daga cikin ku ummatun wa'ansu al-umma, mana wa'ansu mutane, shi yasa al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar a wayansu matakai yana iya zama fardu kifaya wayansu mutane wadanda yad'una ila alkhair za su dinga kira zuwa ga alkhairi kai ka tasawwara cewa a cikin al'umma babu masu yin wa'azi kwata kwata babu masu yin wa'azi ya kake ganin al'umman za ta kasance a yanzu da masu yin wa'azin ma ya aka kasance ina ga awaye gari ya zanto babu masu tunatar da mutane kwata kwata babu mutanen da su suka yi dedicated ɗan lokacin su zuwa ga karanta addini fahimtar addini kiran mutane zuwa ga addini tunatar da mutane game da abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce su da shi za ka ga cewa barna za ta yi yawa a bayan kasa wai wannan al'umman ta zanto tana kira zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf kuma suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hana munanan ayyuka da ke faruwa a cikin al'umma wa ula'ika humul muflihun wa'annan su ne waɗanda suka rabauta shi yasa aikin yin umarni kiran mutane zuwa ga alkhairi yin umarni da mai kyau yin hani game da munanan ayyuka mas'uliyar mu ne gabaki daya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi darajojin mu ne kawai ya bambanta darajar farko shine at-taghyiru bil yad ka canza wannan abin da hannunka da hannunka anan shine da matsayinka da karfinka da magamancin haka akwai asar da akan ambato cewa inna allaha la yaza bis sultani ma la yaza bil qur'an Allah tabaraka wa ta'ala in ya ga dama sai ya canza wani abu ya kawar da shi da shugabanci da karfin shugabanci yake kawar da shi ma la yaza bil qur'an yanzu kuma zanto wannan abin Allah bai kawar da shi da qur'ani ba ta yaya zai yi wani abu ne na barna da ake aikatawa misali malamai su yi ta cewa abu kaza haramun ne ku hana ƴaƴanku zuwa waje kaza abin da ake aikatawa wajen barna ne babu kyau a yi ta yin wa'azi a daɗe ana yi amma mutane ba su yi menene ba mutane ba su canza ba mutane kuma ba su bari ba amma za ka ga dare ɗaya rana ɗaya in aka samu hukuma da take da interest a wajen hana wannan abin sai ka ga cewa cikin a dare ɗaya rana ɗaya sai ta hana aukuwar wannan ɓarnar da malamai zai iya yiwa sun yi shekara da shekaru sun kasa hanawa sun yi shekara da shekaru suna karanta ayoyin alkur'ani amma mutane ba su hanu ba Allah sai ya yi amfani da menene da sulba wannan shine at-taghyiru bil yad kamar misali wayannan gidajen chatan nan da ake da su wanda zaka ga a wannan jihar suna da yawa ta bangaren Abuja za ka ga ire-ire wayannan shagunan da ake chata suna da yawa birjit ana ta yin wa'azin haramun ne haramcin caca amma mutane ina sai kara buɗe gidajen cacan ake yi babu kuma bambanci tsakanin musulmai da waɗanda babu su ba musulmai ba kwatsam aka samu wayansu jihohi waɗanda suka baye wayannan masu cacan quick notice cewa su tashi su bar masu gari domin kaga irin barnar da abubuwan da ake sha kaga yadda ake za a ga abin nan daurolin duniya gaba daya kasashen duniya gaba daya sun yi ittifaki akan yakar kayan maye su cocaine da makamancinsu to yadda ake yakar kayan mayen nan hakan nan ya kamata a yaki menene caca domin ɓarnar da shi kayan maye zai haifar abubuwan da mutane suke sha wanda zai wato bugar da su ya fitar da su daga hayyacinsu yadda da za a bari wannan abin yau duk da cewa ana ga hukumar NDLEA ga kungiyoyin sa kai ga NGOs da suke shiga wajaje da dama suna wato wayar da kan mutane amma za a ga cewa masu sha har ila yau suna da idan an toshe wannan kofar yau za a ga sun kullo ta wani kofa daban za a ga mutum yana yawo da Coca-Cola ba ko keke a ciki ba za a ga kullum mutum yana rike da Coke misali amma kuma kai za ka yi tunanin Coca-Cola yake sha amma kuma ya dura wani abu a ciki domin a fadda kamar menene kamar abin ba a san a san me ke ciki to yadda ake yakar wayannan kayan maye haka ya kamata a yaki tata domin abubuwan da kayan maye za su haifar da misali za a bar yaki da safarar wayannan miyagun kwayoyin nan na shekara daya da za ka dabar nan da zai haifar a duniya gaba daya yawo a gari sai ya gagare mu gaba dayan mu to hakan nan idan aka yi sakaci da wancan kaga wancan me yasa kasashe suke yakar yaduwar wancan domin zai mayar da al'umma ce wacce ba ta da fita idan ya yadu a tsakanin matasa sai zanto kenan za a zo wani lokacin da shugabanni jagorori waɗanda suka tsufa suka gaji wajen jagoranci za su nemi waɗanda za su baiwa ragamin jagorancin kasan ba za a samu ba domin za ka samu mafi yawa daga cikin matasa shikenan sun lalata zukatansu da kwakwalensu da waɗannan miyagun abubuwan domin an bari sun yaɗu hakan nan ma caca idan aka yi sake da kaɗan za ka ga cewa to idan ni ɗin nan idan na san cewa in na je na saka 5,000 iya ko kuwa na je na saka 2,000 ko 500 akwai yiwuwar in samu ina iya samun miliyan 500 idan zan samu miliyan 500 misali to menene amfanin in je makaranta in je in zauna a tarbiyyar da ni a karantar da ni karatu a karantar da ni rayuwa a karantar da ni mas'uliyya domin in tashi a cikin al'umma izanto mutumin kirki babu amfanin in je in yi wannan idan na san zan je in yi ta jiran tsammanin ranar da zan ci cacar miliyan 500 miliyan 700 miliyan 200 miliyan 50 san je in yi ta saka 2,000 1,000 in yi ta zaman jiran tsammanin ranar da zan menene ranar da zan dace kaga kenan idan matasa gaba daya suka karkata zuwa ga wannan kaga mun shiga uku kenan sai zanto a society dinmu gabaki ɗaya ba mu da menene ba mu da mustaqbal ba mu da future kenan mun za manya daga cikin waɗanda suka riga sun riga sun girma sun manyata za su bar baya da kura kenan domin za su bar ragaman al'amuran society a hannun mutanen da ba su da shirin yin sacrifice din komai a rayuwa su kawai abinda suka iya shine su je su bada 2,000 su zauna suna kallon screen suna kallon caken nan idan na match ne idan na wani abu ne yaya al'amarin zai kasance wa zai ci scot din nawa zai zama sai zanto ba su a makarantu ba su a ma'aikatu ba su burin su je su yi aiki su je wannan kuma sunnan Allah ne a bayan kasa ba za ka ci ka sha ba sai bayan kayi ne sai bayan kayi aiki tun lokacin da Allah ya saukar da Nabiyullahi Adam zuwa doran kasa sunnan Allah kenan bai canza ba to duk wata al'umma da ta yi sakaci da wannan zai zanto to al'umman ta kama hayyar menene hayyar wato rushewa shi yasa al'amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar yana da muhimmanci matuƙa kuma marhalar darajar farko na at-tadhiru bil yad canza barna da ta hanyar yin amfani da karfin mulki yana da muhimmanci sosai kuma muna sakaci da shi idan muka samu dama ya kamata mu dinga yin amfani da dama da muka samu wajen menene wajen kawar da barna wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi umurni da nisantar su wannan shine marhalar farko. Wannan bai takaita akan shugabanni, gwamnoni, shiyamomin abin nan local government da makamancin shugabannin kasashe da makamancin su ba. Wannan ya shafi kowa da kowa a irin jurisdiction din da Allah ya bashi. Ya shafi uba, ya shafi uwa, domin shi uba za a tambaye shi game da gidan gaba daya. Za a tambaye shi game da uwa da ƴaƴanta. Ita uwa za a tambaye ta game da cikin gidan. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Yace wal mar'atu ra'iya wa hiya mas'ula an baiti zawjiha. Za a tambayi mace game da gidan mijinta. Shi kuma mijin za a tambaye shi game da ita da sauran mutanen gidan. Domin shi namiji in ba lalatacce ba kullum yana cikin kaiwa da kawowa ko yana cikin kaiwa da kawowa. Shi yasa suke cewa ka zabarwa ƴaƴanka uwa ta gari. Ka zabarwa ƴaƴanka uwa ta gari. Ta yaya za ka zabarwa ƴaƴanka uwa ta gari? Sai bayan ka haifi ƴaƴan sannan ka je ka nemo musu uwa ta gari? A'a, ita wannan matar da za ka aura ita ce za ka duba da kyau, ka yi lissafi da kyau, wace irin tarbiyya aka mata. Shin idan ka aure ta za ta iya rike tarbiyyar ƴaƴanka? Kafin ta iya tarbiyyantar da yara dole ta zanto ita ma tana da tarbiyya iya gwargwado. Sa'annan bai nufin cewa shikenan tunda ka auro ta tana da tarbiyya shikenan sai ka sake mata rakaman al'amari gaba daya. Har ila yau tana bukatan kulawanka kai kuma. Tana bukatan kulawarka, tana bukatan tsawatarwarka, tana bukatan sa idonka. Don haka kafin ka fara aihuwa za ka zaɓarwa ƴaƴanka uwa ta gari. Wannan uwa ita ce za a tambaye ta game da wa? Game da ƴaƴan da ka haifa. Za a tambaye ta akan gina. Yaran nan da mijinki yake tafiya neman halal idan ya tafi tun da safe wasu lokutan sai taran dare zai dawo ce ki kike tare da yaran. Allah zai tambaye ki ya kike kulawa da yaran, me kike koyawa yaran, wani irin kalle-kalle kike yi tare da yaran. Yaro wannan za ka ga yaro a makaranta ka tambaye shi what do you want to be in the future. Sai ga yarinya ta ce maka I want to be a musician. Tana da zai fini options din da yara suna zaba ne daga options din da suke menene suke da shi. Kaman kwana uku hudu da suka wuce na ga wani video wanda Al Jazeera suka saka a social media platform din wani karaman yaro a Turkiya. Kaga daga cikin abubuwan da ke wa Turawa zafi cikin wajajen da suka yi hasara mafi girma shine kasar Turkey. Turkiyan nan shekaru 10-15 da suka wuce idan ka shiga garin in aka ce maka wannan kasar kashi 90 kusan kashi 98 musulmai ne za ka rantse da Allah ka je ka biya ni. Wayannan ba musulmai ba ne domin ko hijabi ɗaya ba za ka gani ba. Mace ɗaya wacce take da lulluɓi ko kuwa ta ɗan rufe kanta ba za ka gani a garin ba. Masu mini skirt ne da duk kowa kuma kusan tsirara kowa yake. Kuma za a ga gidajen karuwai, gidajen giya, duk wani iri wato an mayar da su Turai gaba ɗaya. Amma yanzu cikin lokaci kaɗan Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo masa canji. Shi yasa yana daga cikin abubuwan da yasa aka saka su a gaba sosai su ma. Allah ya kawo masa canji ya zanto har makarantu za a ga masallatai suna cika. Akwai wani malaminmu sai Sheikh Hussein Aziz, malamin Qur'ani ne, babban malami ne, asalinsa ɗan Suriya ne. Ya ce na taɓa wucewa ta shekaru da dama ta Turkiya na shiga babban masallacin Istanbul. Za a ga manya-manyan masallatan suna nan ba a taɓa su ba. Shi dama wayannan mutanen irin yaƙin da suke wa musulmai shi ne ba dole ba ne za ka iya ci gaba da kasancewa sunanka Abdul Aziz, Abdul Ghaffar, عبد الجبار محمد عبد الوهاب عبد الرحمن جعفر باب مطلع اما كما كزنتو اوه باب كومي سونا ني كاي باب مسلمين ا cikin da su abin da suke so kenan kaga duk randa aka wayi gari aka samu haka an ci mu da yaki kenan zaga musulman ne kuma ba su taba fitowa sun ce mun bar musulunci ba bar suna alfahari da musulunci amma kuma babu musulunci a cikin rayuwar su kwata-kwata masallatai an bar su an yi abandani sun zama kaman yadda ka san wajajen da ake zuwa yawon bude ido domin wajen ta kasance headquarter daular Usmaniya tayi Sheikh Hussein yace na shiga masallaci na je na samu wa'ansu na samu wata halaka haka na karatun alqur'ani ni ma sai na zauna babban malami ne zaga ana saka shi a qanatu iqra makahun jeje sai na zauna yake shi malamin mai karantar da qur'ani shi ma yana bukatar a karantar da shi shi ma bai iya karatun ba to ka san idan akwai wani abin da ka sani wannan dabi'ar dan adam ne idan akwai wani abin da ka sani ka iya kwakware a ciki idan ka zauna a wani waje wanda wani kuma yana yin wannan abun amma kuma yana batawa sai ka dangaji kaman ana mai rere kaman ana sukanka da allura yake haka na zauna a halakar alqur'ani nayi ta jurewa yake da na kasa jurewa kai sai na gyara mai da na mai gyara sai ba ni microphone sai ce iqra anta sai ce kai ka karanta yake kuma lokacin ina dan matashi na a lokacin da yake ba mu labari yana da furfura wato mutum ne wanda yake da shekaru da yawa yake lokacin ina matashi na yake muryata ta fi wannan da guji zai yanzu dadi aka ba ni microphone din kuma babban masallacin tsakiyar birnin Istanbul ne yake na fara rera Qur'ani yake ba a yi minti biyar ba masallacin babban masallacin Istanbul sai da take ta makil da mutane maza da mata da yara yake sai da na zubda hawa yake abin da yasa nayi kuka yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan garzayowa da suka yi zuwa masallaci sanadiyar qira'an nan da suka je wato kamar wani abu ne na da suke gada a cikin jini daga kakanninsu waɗanda suka tsaya tsayin daga akan masallaci shi ya motsa shi yasa suka zo masallaci sun dade ba su ji qira'a a garin da dadin murya ana rera qur'ani kamar na ranar nan ba dan haka aka yi wa mutanen Turkiya aka nisantar da su daga addini gabaki daya kafin wa'annan su Erdogan da masu tunanin irin nasu suka zo suka shiga siyasa suka rufe ido suka kwashi da yawa daga cikin da 'yan siyasa suke kwata domin idan za ka shiga siyasa kamar wasan aladu ne yau in ka ce za ka shiga siyasa to kawai ka sanya a tunaninka cewa kaman za ka je ka shiga cikin aladu shi kuma aladu ka san ba ruwan shi da inda akwai tsafta ya ko za ka yi ƙarya za ka yi rantsuwa a kan ƙarya za ka tafi inda bai dace ba za ka ga abin da bai dace ba za a yi abin da bai dace ba kana wajen za ka yi ta jurewa amma shigan siyasar akwai maslaha a ciki kuma a ka'idar shari'a ana kaddamar da kawar da barna akan samar da maslaha dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih shi yasa za ku ga abubuwan da ake tattaunawa a yanzu na abin da ya shafi shin malamai su shiga siyasa ko kuwa kar su shiga za ku ga professor Fantani ya ce zai shiga a Gombe kun ga yadda ƴan tashan ƴan siyasa suka fara yi da shi ba ma fara ba sun ba fara ba kun ga yadda suka fara yi da shi ko malantansa sun aji a gefe suna mai magana da yare irin tasu da 'yan siyasa to ba mu san dai inda zai kai ba dai shi din ko zai iya jurewa dan ba a fara ba wasan ba ma an riga an ba fara wasan ba tsukunna domin su za su iya kallon mutum
su mai sharri da abin da bai taba sani ba a duniya kwata-kwata. Kuma idan kurar yarfan siyasan kuran ta kwanta suka hadu a bayan fage su rungumi juna kuma ce duk siyasa ce, ai kai ma ka sani, shikenan to siyasa ce. Wannan sharrin sharri ne girma irin wannan a yi wa mutum kuma a ce ai duk siyasa ce. A bayan fage kuma gobe kar ka ji mamaki kuma ka gansu a jam'iyyar siyasa ɗaya, suna zaune a waje ɗaya, suna harka iri ɗaya. To ire-iren wayannan abubuwan na waɗanda musulunci bai yarda da su ba, wanda kuma ƴan siyasar mu musulmai bai kamata a ce suna menene ba, bai kamata a ce suna yin su ba. Yi wa ɗan uwanka sharri, yi mai kage, yaɗa ɓarna game da shi wanda ba aikinsa ba ne, domin dai ka menene, ka ɓata mai suna, mutane su guje shi. To akwai wata makula da ake cewa musulman da mutanen da suka damu da addini, idan mutanen da suka damu da addini sun ci shigan siyasa, mutanen da ba su damu da addini ba su ne za su jagorance su. An fahimci wannan? Mutanen da suka damu da addini idan sun ci shigan siyasa, mutanen da ba su damu da addini ba su ne za su yi menene? Za su jagorance ku. Idan ku suka fara jagorantar ku kam, kuma kun san yadda za a kaya ai. Tayyib, mutanen da suke son addini ba ala tilas bane su zamto quote and unquote malamai, ba dole bane su zamto. Mutanen da suke son addini din da muke magana, da ake son su shiga siyasa a dama da su domin a kawo canji, ba dole bane su zamto malamai. Malami misali mai karantarwa wanda zai zo ya karantar da mutane, yi masa bayanin hukuncin addinin su, in aka samu wata matsala mai tsarkakiya shike warwarewa, ya ajiye wannan aikin gaba daya ya je ya shiga harkan constitution misali, ba dole bane ba wannan. Dan haka wannan tattaunawa ce wanda take da aujo, wanda mutum ba zai iya mai yanka ɗaya ba. Amma abin da ya kamata mu fahimta shine cewa ma'abota alkhairi ana buƙatar su yi menene? Su shiga siyasa. Idan ma'abota alkhairi masu son addini suka shiga siyasa, da yawa daga cikin abubuwan da muke kuka akan su dinnan za su yi menene? Za su rago. Misali jiragen caccan nan da kake gani abu ne wanda Allah ya haramta, kuma a jihar ka gashi nan ana yi, kana ganin kai kana jin daɗi kaga wannan abin da Allah ya haramta ana yi a garin ka, ba za ka ji daɗi ba ko? Amma an yi wa'azi shekara nawa kenan ake yin wa'azi? An daina? Ba a daina ba. Amma ga wayansu jihohi nan gwamnoninsu sun hana kuma sun ci nasara. A wancan wajen an yi amfani da karfin menene? Karfin mulki. Aka tayar da wani barna mai girma. Hakan nan abubuwan da suka shafi gidan karuwai da makamancin hakan, haka abubuwan da suka shafi dandalin shaye-shaye, kayan maye da sauransu, wanda za ka ga wasu lokutan hukumomi ma sun san wajajen nan, sun san wannan sansanonin da ake wannan waje abubuwan. Ni akwai garin da na sani wanda za su ga jami'ai za su tafi wajen, ba su ma guduwan jami'an, za su tafi wajen da motarsu, su zauka a wajen su gaisa, kuma a mita masu wani abu shiga motarsu su koma. Kuma wa'annan mutanen su ne idan dare ya yi za su fansama cikin gari su yi ɓarna. Amma idan aka samu tsayayyu a cikin wa'annan wajajen, wa'annan ma'aikatu waɗanda su suke aiwatar da tabbatar da an aiwatar da doka da oda a cikin society, sai ka ga cewa waɗannan wato ɓarna da muke ta kuka a kansu kullum, za ka ga cewa ana amfani da karfin mulki, ana menene, ana kawar da su. Mataki na biyu shine fa'in lam yastati' fa bi lisani, idan ba zai iya kai wannan barna ba da hannunsa. Kaga uba, kaga shugaban kasa, gwamna, chairman, councilor, kaga uba, kaga director, ko kuwa MD na wani ma'aikata, ko kuwa head of department da makamancin haka, uba a gidansa zai iya fusa cewa kar a sake kallon wannan challengen a gidan nan, zai iya hanawa. To wancan matakin idan aka wuce, akwai al-inkaru bil lisan, hanawa ta hanyar amfani da menene, da harshe. Wannan kuma mafi yawan mutane za su iya yi shine ka fada wa mutum da uslubi da zai karba daga wajenka, uslubi mai kyau, domin kai kana da manufa, manufarka shine ne, shine abin da kake son ka faɗi din a menene a karba. Barnar da ake aikatawa ɗin bayan ka faɗa a daina, kai hadafinka kenan. Wannan hadafin shi zai determine ɗin uslubin da za ka yi amfani da shi domin a karɓi faɗakarwa da kake yi da kuma wannan inkarin da kake son ka yi. Manhala ta uku, wasu lokutan ba ka da ƙarfin ikon da za ka ba da umarnin a daina yin kaza, sannan ba ka da damar da za ka yi menene, za ka yi amfani da harshenka ka faɗa. Yana faruwa ya zanto wasu lokutan zai iya yiwuwa babu maslaha cikin ka faɗa a wannan lokacin, zai iya babu maslaha. Zai iya yiwuwa idan ka faɗa a wannan lokacin, faɗin da za ka yi a wannan lokacin zai iya sanadiyar domin ka faɗa masu aikata barnan nan su aikata barnan da ya fi wannan girma. A wannan halin kuma ya zama ma haramun ka menene, ka hana, ya zama haramun ka faɗa. In dai ka auna, ka duba mutanen, ka duba yanayinsu, ka fahimci cewa idan na ce salamu alaikum ya jama'a, wannan abun fa haramun ne, Allah ya hana, ku yi haƙuri mana ku daina. Idan ka fahimci cewa in ka faɗa wa mutanen nan haka, za ka ce okay, to sannu ustazu, ba za mu daina ba, kai ku je ku karo mana da kaza da kaza da kaza. In ka fahimci hakan zai faru, to ya ma zama haramun kai kuma a kanka, ka menene, ka hana, sai ka bar su a kan wannan ɗin tukunna har a samu menene, har a samu mafita. To idan ka tsinci kanka a halin da ba ka da ƙarfin ikon da za ka hana, kuma ka tsinci kanka a halin da ba za ka iya faɗi ba, mataki na ƙarshe, fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman, sai ka menene, ka ci abin da menene da zuciyarka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan kuma shine mafi raunin imani. Wannan matakin na ci da zuciya shine matakin mutumin da imaninsa ya fi rauni. Tayyib, idan ana yin barna a wani waje, a ma'aikata ne, a office ne, a wani waje ne wanda na tafi ni bako ne a wajen gayyata na aka yi, ko ko na tsinci kaina a wajen domin wani dalili, ga wani abu na barna ana yi, ni ban da ƙarfin ikon da zan dakatar, ni kuma ban da ma ikon da zan faɗa, amma kuma zan koma marhala ta uku. Ko marhala ta uku nan shine al-inkaru bil qalbi. Inkaru bil qalbi din nan maluma suka ce idan ka ji abin da zuciyarka, ba za ka ci gaba da zama da su a inda ake menene ba, a inda ake barnan ba, ba za ka ci gaba da zama da su a inda ake aikata barnan ba. Imam Kathir yace wa fil hadith, innan nasa idha ra'awul munkar falam yughayyiruhu awshaka an ya'ummahum Allah bi'iqab, cewa lallai mutane, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan suka ga munkari falam yughayyiru, sai ba su canza wannan munkarin ba, ma'ana ba su hana ba, ba su hana ba. So da yawa za ka ga irin wannan yana faruwa, za ka ga wani abu na barna da ake aikatawa, sai ka ga kowa ya zo ya ga abin ya wuce, kowa ya zo ya ga abin ya wuce, kowa ya zo ya ga abin ya wuce, sai abin ya yi ta girma, ya yi ta yaduwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutane suka ga munkari ba su hana ba, ba su canza wannan munkarin ba, yace aushaka an ya'ummahum Allah bi'iqab, yace to lokaci ya kusa da Allah tabaraka wataala zai mamaye su gabaki dayan su da hukuma, zai mamaye su gabaki dayan su da menene da hukuma. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala a karkashin wannan ayar ya kawo muhimmancin yin umurni da mai kyau da kuma hana munkari. Allah tabaraka wa ta'ala sai yake walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida,
walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in.
Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ, ubangijinka kuma ubangijinka bai kasance mai halakar da alƙarya da zalimci ba, face mutanen cikin alƙaryar suna gyara. Muslihun, bayan wannan ayar da Allah tabaraka wa ta'ala ce ina ma da ce an samu daga cikin alkarnai da suka gabace ku kaɗan daga cikinsu waɗanda suke hana ɓarna a bayan ƙasa. Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce Allah bai kasance mai halakar da alƙarya ba da zalunci, ma'ana Allah ba azzalimi bane, Allah ba zai zalunci wata alƙaryar da mutanen wannan alƙaryar muslihuna, mutane ne masu menene, masu gyara, mutane ne masu islahi. To yin islahi kamar yadda muka yi ta maimaitawa cewa idan akwai wasu abubuwa da dukkanmu mun yi ittifaki a kansu cewa ɓarna ne, zalimci ne, kuma dukkanmu muna yin korafi a kansu, to kar mu takaita da yin korafi kawai, mu zanto muna da initiative, muna da mubadara, muna yin hubbasa wajen canza wannan halin. Kaga wannan shine islahi, wannan shine reformation. Wa alluha muslihun, alhali mutanen cikin wannan alƙaryar sun kasance masu yin gyara. Idan mutane ne masu yin gyara, yin islahi a cikin al'umma yana daga cikin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala yake kallon al'umma domin ta ya kalli wannan al'umman da rahama. Muddin sun tsayu a kan suna son su yi menene, suna son su yi gyara, ba su tsaya a kan aini alhamdulillahi ba na yi ba, tunda ni ai ba na yin wancan abin da dukkan mun ya ɗabar ɓarna ne, kai ma ba ka yi, kai ma ba ka yi, kai ma ba ka yi, wannan bai isa ba, kasancewan ba mu yi musharaka cikin barna bai isa ba, bayan ba mu yi musharaka cikin barnan sai mun zo mun ba da gudunmawa wajen ganin cewa an kawar da meye, an kawar da wannan barnan. Allah tabaraka wa ta'ala ce walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida, da ubangijinka ya ga dama da yayi mutane su zama al'umma daya, ai mabota addini iri daya. Da haka Allah tabaraka wa ta'ala shi halicci musulmai, shi halicci kafirai, shi halicci mushrikai, shi halicci mutanen da ba su yadda ma akwai mai yin halitta ba, yace da na ga dama da na yi mutane su zanto ummatan wahida, al'umma daya. Wala yazaluna mukhtalifi, kuma ba za su gushe suna masu saba wa juna ba, ba za su gushe suna masu saba wa juna ba, Allah tabaraka wa ta'ala yace illa man rahima rabbuk, sai dai wanda ubangijinka yayi wa rahma shine zai kubuta daga menene, daga sabani. Walidhalika khalaqahum, domin hakan Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce su. Malama suka ce walidhalika khalaqahum, shin ya halicce su ne domin sabanin, tunda yake wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum, ko kuwa walidhalika khalaqahum yana nufin illa man rahima rabbuk, ya halicce su domin sabani ne wanda aka ambata ba, ko kuwa ya ambace ya halicce su ne domin rahmasa, ko ya halicce su domin rahma. Yace wa tammat kalimatu rabbika, kuma kalmar ubangijinka ta tabbata akan cewa la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in, cewa lallai Allah ya rantsi sai ya cika jahannama da la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in, daga aljannu da mutane gabaki daya sai ya cika aljanna da su. Ai al-Imam Sa'di yake yukhbiru ta'ala annahu law sha'a la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan 'ala ad-din al-islami, da Allah ya ga dama da halice mutane gabaki dayan su kuma ya sanya su musulmai, fa inna mashi'atahu ghayru qasira wa la yamtani 'alayhi shay'un, domin shi mashi'ar Allah, domin cewa ya law sha'a ita mashi'ar Allah, ganin daman Allah ba ta da menene, ba ta da iyaka, ganin daman Allah ba ta da iyaka, duk abinda Allah ya ga dama shi Allah tabaraka wa ta'ala wala yamtani'u alayhi shay'un, babu abinda ke gagararsa, domin haka da ya ga dama da zai halicci mutane gaba ɗayansu musulmai. Walakinnahu katabat hikmatuhu alla yazaluna mukhtalifin, amma hikimar Allah ta kunshi cewa ya halicci mutane kuma ba za su gushe ba, suna da sabani a tsakaninsu. Mukhalifina lis-siratil mustaqim, akwai mutane daga cikinsu waɗanda suke sabawa hanya madaidaiciya. Muttabi'ina subulal musilati ilan nar, masu bin hanyoyi da suke kaiwa, suke tafiya da mutane zuwa ga wuta. Kasan as-siratul mustaqim hanya ɗaya ce, hanya ɗaya ce, shi yasa duk hukunce-hukunce abubuwan da ake yi daidai da addini za ka ga babu saɓani a kansu, za ka ga babu saɓani a kansu. Duk inda ka ga saɓani a kan abin da ya inganta addini, to sanadiyar saɓanin nan san zuciya shi ya kawo shi. Bari in baka misali, ka taba jin inda aka yi saɓani akan sallan asuba raka'a biyu ne ko uku? Ka taba jin labarin wasu mutane da suke cewa su sallan asubayin nan ba su ba su raka'a huɗu za su yi? Ka taba ji? Ko kuwa azahar da la'asar da magriba da isha? Ko kuwa ka taba jin waɗanda suka ce watan Ramadana su fa sai Zulhijja za su yi? A za a ga kacokan al'umma wata ɗaya a cikin wannan watan dai ake yi. Hakan nan sauran abubuwan da suke usuluddin, za ka ga cewa waɗanda Allah ya datar da su ba su yin saɓani a kan usuluddin, ba za su taɓa samun saɓani a kan usuluddin ba. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya zauna da sahabbansa, sai illustrating, sai ya zana dogon layi haka a kan ƙasa, ya ja layi haka dogon layi, sai ya ce wa sahabbansa, kun ga wannan layin da na ja, wannan straight line ɗin shi ne misalin as-sirat al-mustaqim, hanya madaidaiciya. A gefen dogon layin nan sai ya ja layoyi a gefe haka, gefen dama da gefen hagu, gefen dama da gefen hagu masu yawa, sai ya ce waɗannan su ne as-subul, waɗannan su ne hanyoyi, ma'ana akan as-siratul mustaqim dinnan. idan kana tafiya akan wannan straight road din nan jefan ka na dama jefan ka na hagu akwai kofofi wanda in ka shiga gate ne wanda hanyoyi ne da suka fi dama hanyoyi ne da suka fi hagu manzo Allah ya ce wayannan su ne hanyoyi a dama da hagu yace akan kowace hanya akwai shedanin da ke kira zuwa ga hanya akan kowace hanya akwai shedanin da ke mana akwai distractions kira shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aljanna huffat bil makari ita aljanna an kewaye ta ne da abubuwan da rai baya so kwatankwacin a ce maka azumi idan ya zo karkace abinci tun daga ce tun alfajir zuwa fadiwar rana wannan damuna da zabi ne kamar da muka fada kwana biyu ko uku da suka wuce muka ce damuna da zabi ne da zamu zabi cewa mu danga ci cin abincin mu mu danga shan abin shan mu amma ba mu da zabi mun mita wuya mun wa Allah biyayya mun bar abin da ranmu yake so domin mu yi wa Allah biyayya wannan almakarih kenan abubuwan da ranka ba sa so da su aka kewaye aljanna kwatankwacin kana cikin jin daɗin bacci mai kiran sallah sai yace as-salatu khairun minan nawm da kana da zabi ne da sai ka ci gaba da yin baccin amma ba ka da zabi domin kai mu'mini ne sai ka amsa kiran Allah sai ka datse baccin ba wai ba ka jin daɗin baccin bane a sai ka katse baccin sai ka tashi ka je kai alwala da ruwa mai sanyi wannan abu ne wanda rai baya so amma Allah domin umurnin Allah sai zato rai bai da zabi face ya bi umurnin Allah sai dinga tilasta kansa domin ya bi umurnin Allah wayannan su ne abubuwan da aka yi menene aka kewaye aljanna da su to nan wayannan ayin hanyoyin da zaka ga akwai dan Shi'a akwai dan Ahmadiyya akwai dan kaza akwai dan Shabiliyya Naqshbandiyya zaka ga kungiyoyi ne masu yawa kuma suna da abubuwan da suke tamtin din mutum da haka wayannan distractions ne tsayawa kamar yadda muka faɗa jiya muka ce yi wa Allah biyayya sai mutum yayi ne yayi hakuri bin hanya marerekiya sai mutum yayi hakuri domin zaka dinga ganin abubuwan da ranka yana so amma zaka hana ranka domin kai wa Allah biyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wayannan za su dinga kira kuma suna da tukuici da suke bayarwa da za ta bar wannan hanyar madaidaiciyar ka shiga wannan lungu domin ka bi ne kira zuwa ga wani lungu kana shigan lungu wancan ya ce maka ai akwai wani zikiri da ake yi in baka yi sallah ba ma babu damuwa wancan ya ce maka su a wajensu da zina da riba da shan giya duk babu damuwa muddin kana yin kaza da kaza kaga duk wajen da za a faɗa maka wannan ka riga ka kauce daga ina kenan ka kauce daga kan as-siratin da manzo Allah ya ja layin nan yace to sai cewa sabon sa yace kar ku bi wa'annan subul din kamar yadda Allah yake fatafarraqa bikum an sabili sai ya karkatar da ku ya rarraba ku daga hanya madaidaiciya wanda ita ce hanyar Allah tabaraka wataala shi yasa masu kira zuwa ga wayannan hanyoyin da suka saba wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da suka tsana kaman ka tambaye su dalili sun tsani dalili mun taba zuwa wani taro sai muka hadu da wayancan mutanen a wajen mun san su sun san sun san cewa mu idan za mu yi magana za mu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin Abu Huraira cewa kaza 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 to a zaman sai zanto su ma za su yi magana mu ma za mu yi magana amma su aka fara baiwa daman yin magana mutumin farko da zai yi magana a wajensu yana fara magana sai ya ce zai faɗi wani hadisi ne sai ya ce wannan hadisin da zan faɗa duk malaman hadisan duniya ne suka rawaito domin yanzu nan wa'ansu za su mu kuma ban riga ban ce komai ba kawai zamanka kasancewanka a waje ne kawai shi yake rudar da wajen haka yake wannan hadisin duk malaman hadisin duniya ne suka rawaito domin wata fitina da muka tsinci kawo nan mu a cikin yau mutum sai zai ce maka hadisin ya inganta hadisin bai inganta ba kai kai bayanin da aka ce kai mana ina ne kawo duk wa'annan maganganun shi yasa babu abin da suka tsana kaman me ci akar maka Allah akwai hadisi ya tsani wannan akar maka Allah ne yace ai hakan cikin alqur'ani ya tsani wannan shi yasa akwai abin da suke tsoratar da mabiyan su da shi domin su ba a yin tambaya a wajen su ba za ce maka idan kana tambayan malami ba za ka yi albarka ba menene albarka kana son kai albarka kuwa wannan yaron zai yi albarka kuwa dan haka idan ka gaba malami rana tsaga cikin ramadana yana makar sakwara ka san sakwara ko rana tsaga da ramadana sai ka ce ha bayin Allah kenan da yake mafi yawa sanada sun karbi kwakwalen mutanen ya za ka ga mutum ba shi ba ulsa ba shi ba rashin lafiya ba shi ba mahaukaci ba da ramadana rana tsaka yana cin abinci kuma ka ce mai bayin Allah na ina wane irin bawan Allah kenan mahaukaci ne kawai Allah ya sauke mai ramadana da mutumin da yake da chronic incurable ulcer shi ma din ma ladabi ya ce kar ya ci abinci bainar jama'a mutumin da yake da lalura matafiyi misali wanda babu azumi a kansa sai iso gari da la'asar baya azumi domin daga tafiya ya fito shikenan sai ya fito da akushin abincinsa bayanar jama'a yi kaci a cikin ramadana wannan ire-iren wayannan ladabtar da su ake yi a shari'a domin akwai abin da ake cewa ta'zimu sha'irillah girmama alamomin addinin Allah yana daga cikin girmama Allah za ka cikin wata azumin ramadana ko da kai mara lafiya ne wadda shari'a ta ɗauke maka azumi in ma permanently ko kuma na wucin gadi har ka samu sauki bayan ramadana ka biya ba za ka zo bainar jama'a kana bayyana cin abinci ba amma kuma wani mutum sai ya ce wai shi malami ne amma kuma baya yin azumi amma kuma suna mai akar makalla shi yasa dalili yana da muhimmanci matuƙa a cikin addini duk mutumin da yake ka je ka yi abu kaza kafa kaza sau kaza ka tambaye shi dalili in ba haka ba wallahi wata ran zai kaifa ya baro haka suke wahalar da mutane cikin addu'a shi yasa ce ka je ka yi abu kaza 70,000 ko kuwa ka je ka yi ya kaza miliyan 7 alhali shi dan iskan ba zai iya miliyan 1 ba amma wai kai ka je ka yi miliyan 7 ka san dabara ce tunda kai ka san ba za ka yi miliyan 7 ba me za ka nemi mafita yau shi akar maka Allah miliyan 7 din nan ai ni ka san ganin aiki to ba matsala ai ba sai ai maka ba sai ka biya shi ya je ta sharan bacci wai sun sai dan saka ji wannan tsine mun za ka yi domin fallasa su rike domin haka bin hanya madaidaiciya da rashin sauraron waɗanda suke kira zuwa ga hanyoyi wadda abubuwan da shari'a ta haramta ba karara za a ce maka zo ka bi hanyar nan za a ce wannan ma ai hanyar musulunci ne zo ka bi kana bi za ka ga abubuwan da shari'a ta haramta nan ana halaltawa abubuwan da shari'a ta haramta in ka shiga lungun da ka shiga ta dama ne ko ta hagu za ka ga ana kaucewa abubuwan da aka tsara akan as-siratu al-mustaqim dan haka sai mu kiyaye yace walidhalika khalaqahum ay iktada hikmatu annahu khalaqahum liyakuna minhum as-su'ada wal ashqiya yace hikimar Allah ne cewa ya halitta mutane kuma yana hikimar sa ta kunshi cewa a cikin mutanen akwai masu rabo waɗanda za su rabauta Allah ya sa muna cikin su akwai kuma waɗanda za su tabi Allah ya sa ba mu cikin su yace walizalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la'amla anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in. Kalmar Allah tabaraka wa ta'ala ta riga ta tabbata akan cewa za a cika jahannama, mutar jahannama Allah ya kare, da aljannu da mutane ranar tashin al-qiyama. Cikin hadisin da ke cikin Sahih al-Bukhari, wani hadisi mai ban tsoro, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah zai faɗa wa annabi Adam, zai ce ya Adam akhrij ba'san nar, ya Adam ka fitar da kasan wuta daga cikin ƴaƴanka, ka ware su. Allah zai faɗa annabi Adam ya ware ɗan wuta, wa akhrij ba'san janna, kuma ya ware ɗan aljanna. Nabiyullahi Adam shi kuma bai san wane ne ɗan wuta ba, wane ne ɗan aljanna ba, sai ce ya rabbi, ya ubangijina, man hum ba'sun nar, su wane ne ɗan wuta? Allah tabaraka wa ta'ala sai ce mai khuz min kulli alfin, yace ya dauki dubu ɗaya, ya dauka daga cikin dubu ɗaya 999 ya saka su a wuta, ɗaya cikin dubu ya saka a aljanna. Haka za a ware, za a ɗebo mutane 1999 za a kai su wuta, mutum ɗaya cikin dubu za a kai su ina? Za a kai shi ina? Za a kai shi aljanna. Wannan ba abin tashin hankali ba ne? A cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a wannan wajen, a wannan gaban da za a faɗa wa annabi Adam wannan magana, a wajen ne jirajirai za su yi furfura a tace domin tashin hankali. To cikin 1999 wuta, to kai menene chances ɗinka na ka zama kai ne ɗayan da za a cire cikin 1000 a saka aljanna? Amma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yayi wa al'ummarsa albushir, da ya ga hankalinsu ya tashi, suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ayyuna dhalika alwahid, ya ma'aikin Allah, to wane ne a daga cikinmu zai zanto shi ne ɗan ɗaya da ake cirewa daga cikin 1000? Ta yaya za mu kubuta kenan idan 1000 ake jiran 999 ake sakawa a wuta? Ayyuna dhalika alwahid? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce abshiru, abshiru fa inna minkum rajul wa min yajuj wa majuj alf, yace albishirinku lallai daga cikinku mutum ɗaya da zai tafi aljanna, da zai tafi aljannan nan yace, kuma 1000 daga cikin mutanen yajuj wa majuj. Kaga su wai ka san su wai su mutane ne wanda suke da yawa, to mafi yawan 99 a cikin su za a ita menene? Za a ita da ɗebowa. Allah tabaraka wataala yake zan cike jahannama da mutane da aljan gabaci daya. Anan zamu dafa aya bi billahi tabaraka wataala, idan Allah tabaraka wataala ya kai mu gobe, wala Allah mu iya karasa surar insha Allah taala, wallahu taala a'lam. Akwai tambaya? Alaikum salam tala. Suna? Mutane. Mutane ne. Alaikum salam tala. Ya zo yi? Na. Na farko za ka yi abin da ya fi dacewa, idan ka iso masallaci an riga an yi da sallan isha kuma an fara tarawih, sai ka samu falalar bin jami sai ka bi su su suna yin nafilar tarawih kai kuma kana yin isha sai ka bi su idan liman ya sallame raka'a biyu idan liman ya sallame raka'a biyu sai ka tashi ka kawo raka'a biyu ka cike sallar ka ta isha in kuma ka fada a hannun limaman da yake raka'a hudu a jere sai ka bi shi dan liman ya daure kake nan sai ka bi shi babu matsala da niyyar menene da niyyar isha wallahi ta'ala ala alaikum assalam wa rahmatullah shi ne na faɗa cewa sai ka bi shi koda bai rabawa sai ka bi shi shi liman yana ɗaure mutum sai ka bi shi a hakan sai zanto ka yi sallar isar ka kenan raka hudu wallahu ta'ala alam anan zamu dafa aya abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunnar ma'aici sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana da baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin bayinsa waɗanda yake ƴantarwa daga wuta a wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu zuwa ga aikata kiyawawan ayyuka karɓaɓɓu a cikin wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa waɗanda suka riga mu komawa zuwa gare shi cikin musulmai ya kai haske kaburburarsu ya lullube su da rahmarsa idan namu lokacin komawar yayi Allah ya sa mu cika da imani ya Allah bukatunmu na alkhairi ka fi mu sanin suka biya mana su ga baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zaunar da ƙasarmu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da ƙasarmu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da ƙasarmu Najeriya lafiya ya Allah wa masu nufin ƙasar nan da shari ya Allah ka mayar da shari'a sun a gare su ya Allah wa'annan bayinka masu zubar da jinin musulmai masu garkuwa da musulmai ya Allah idan sun fi karfin mu basu fi karfin ka ba ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka gaggauta yi mana maganin su ya Allah ka gaggauta kawar da su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wa'annan fitattunu da suke faruwa a kasashen musulmai a gabas ta tsakiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo karshen ta muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya wahada kalmar musulmai ya daidaita tsakanin musulmai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya baiwa abokanan gaban addinin nan kunya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kunyata su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda suke nema ta hanyar haddasa wannan fitinan Allah karka sa su samu Allah karka sa su samu Allah karka sa su samu Allah ka mayar da su a matsayin hasararru Allah ka mayar da su a matsayin hasararru ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم